This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yako Makiri. Talbijin Kahira na kasar Misra ya faɗa a jiya Asabar cewa yau Lahadi ne Isra'ila da Hamas suke sake komawa kan teburin tattaunawa a birnin Al-Kahira domin dakatar da yaƙi da aka kwashe watanni shida ana gwamzawa a zirin Gaza, a cewar wata majiyar tsaro. Wani jami'in Isra'ila ya faɗa wa Reuters cewa Isra'ila za ta aiki da tawaga zuwa Al-Kahira yau Lahadi. Sai dai wani jami'in Hamas ya ce za su jira su ji bayani daga masu shiga tsakani na Al-Kahira game da tattaunawar da Isra'ila tukuna. Bangarorin da ke yaki da juna sun ƙara azama kan shawarwari da ƙasashen Qatar da Misra suka shiga kan matakin dakatar da hare-haren da Isra'ila ke yi na tsawon mako shida domin sakin mutane 40 daga cikin 130 da ƙungiyar 'yan bandagan ta Falastinawa ke ci gaba da yin garkuwa da su a Gaza. Hamas ta bayyana aniyar kulla duk wata yarjejeniya domin kawo ƙarshen yakin da kuma janyewar sojojin Isra'ila. Isra'ila dai ta yi watsi da hakan, tana mai cewa daga ƙarshe za ta sake dawowa da ƙoƙarin wargaza harkokin mulki da ƙarfin soja na Hamas. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya sallami wani da daddin hadiminsa da kuma masu ba da shawara da dama a jiya Asabar a ci gaba da yin garan bawul yayin da Rasha ta sake kai sabbin hare-hare a cikin dare. Zelensky ya kori babban mai taimaka masa Serhiy Shafir daga mukaminsa na mataimaki na farko wanda ya yi aiki tun shekarar 2019. Shugaban na Ukraine ya kuma kori masu ba da shawara guda uku da wakilan shugaban kasa guda biyu da ke kula da ayyukan sa kai da haƙoƙin soja. Ba a bayar da wani takamaiman bayani ba a game da sabbin sauye-sauye da aka yi a garin Bawul tsakanin ma'aikatan gwamnatin a cikin 'yan watannin nan. Rundunar sojin saman Ukraine ta faɗa a jiya Asabar cewa Rasha ta harba jirage marasa matuƙa 12 samfurin Shahid a cikin dare. An harbo guda 9 daga cikin su, sa'annan ta harba makamai masu linzami guda 4 a gabashin Ukraine. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya hallaka mutane 8, galibi ƙananan yara, kana wasu 12 suka jikata a arewa maso yammacin ƙasar Pakistan. Ruwan da ya zuba a gundumomi da dama a lardin Kibar Patunkwa ya rusa ɗakuna kuma ya murƙushe mutane a ciki, a cewar Anwar Shahzad, kakakin hukumar kula da bala'i na yankin. Shahzad ya ce 3 a cikin waɗanda suka mutu 'yan uwa ne 'yan shekaru tsakanin 3-7 a cikin iyali guda. Ya ƙara da cewa mace-macen su auku ne a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Kasar Pakistan ta samu jinkirin ruwan sama na lokacin sanyi a wannan shekara wanda ya fara a watan Fabrairu a maimakon Nuwamba. Damina da ruwan sama na haddasa mummunan barna a duk shekara a Pakistan. Wani bam ya fashe a wata kasuwa a wani garin arewacin kasar Siriya da ke karkashin soja masu biyayya ga Turkiya a yau Lahadi, inda ta kashe mutane 8, kana wasu 20 suka jikata, a cewar masu sa ido kan yaki. Akalla mutane 8 aka kashe, wasu 23 kuma suka ji rauni, yayin da wata mota dauke da bam ta fashe a tsakiyar wata shahararriyar kasuwa a garin Azal da ke lardin Aleppo, inji kungiyar kare 'yancin dan adam mai sa ido akan yakin Siriya ta Syrian Observatory, wadda ta ce alƙalluman na wucin gadi ne. Kungiyar tarajin kare dan adam da ke zama a Birtaniya Syrian Observatory mai cibiya a cikin Siriya ta ce fashewar ta yi ɓanna sosai, ta kuma ta da wuta, sa'annan ta ƙara da cewa an ga motocin ɗaukar marasa lafiya da ma'aikatan ceto. Yaƙin na Siriya ya fara ne bayan da gwamnatin ƙasar ta murƙushe masu zanga-zangar lumana a shekarar 2011, lamarin da ya rikide zuwa mummunan tashin hankali da ya janyo mayakan jihadi da sojojin kasashen waje zuwa kasar. A ƙarshe, yau Lahadi ne al'ummar Turkiya za su dunguma rumfunan zaɓen ƙananan hukumomi wanda ke mai da hankali a kan yunkurin shugaba Tayyip Erdogan na sake kwace ikon birnin Istanbul daga babban abokin adawarsa wanda ya ƙudiri aniyar sake farfaɗo da 'yan adawa daga mummunan shan kayi da suka yi a zaɓen bara. Magajin garin Istanbul Imamoglu ya doke Erdogan da jam'iyyarsa ta AKP duka mafi girma a mulkinsa na shekaru 20 da nasarar da ya samu a zaben shekarar 2019. Shugaban ya sake yunkurwa a shekarar 2023 inda aka sake zabansa da kuma samun rinjaye a majalisar dokoki tare da kawayensa masu kishin ƙasa. Zaɓen na yau Lahadi na iya ƙarfafa tasirin Erdogan a Turkiya ko kuma ya nuna ana samun sauyi a fagen siyasar ƙasar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, biya da alkhairi karmi a kazamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan mako za mu duba batun damfara da sunan rashin lafiya a kafofin sada zumunta, lamarin da ya kusan zama ruwan dare tsakanin matasa a dandalolin intanet din. Matsalar damfarar mutane da sunan rashin lafiya wanda ka iya daukan salon fara mu'amala da masu amfani da kafofin sada zumunta a matsayin abokai, wato friends ko mabiya, wato followers, ya ƙara kamari ne musamman a shekarun baya-bayan nan, inda aka sha fallasa masu aikata irin wannan zamba cikin aminci a dandalolin X, wanda aka fi sani da Twitter a baya, Facebook, Instagram, TikTok da dai sauransu. Wani rahoton bincike da Wallstat ya gudanar ya yi nuni da cewa Najeriya ce ta fi kowace ƙasa yawan masu zamba ta yanar gizo a nahiyar Afirka, kuma tana matsayi na uku a duniya. A bisa wannan matsalar, muka fara ji ta bakin baƙonmu na farko a cikin shirin, wanda zai mana bayani akan zambatarsa da aka yi akan manhajar WhatsApp a bisa lambar wata da suka yi karatu tare a baya.
Na Sulaiman Abdul, gaskiya na taɓa faɗawa akwai cosmetic na da mun dade ban yi magana da ita ba, sai ta WhatsApp nake magana da ita. Sauran rana haka na fito sallah azhar, sai na ga magana ta a WhatsApp, so ni ban tsaya na bibiye cewa me ke faruwa ba. So da na san wace ce ita, ba za ta yin wannan abun ba, kuma na ga an yi min wannan abun sai tsanin kai wannan wurin duba wannan lamar. Kawai na ga ta ce min ba ta da lafiya, rayuwa sai hankali, mijinta babu, so sai ta ce tana buƙatar taimako, na ga account din ba ta sanya, so ni ban tsaya neman tsayawa binciken cewa gashi ba ko sai na tura da kuɗa. So bayan can ya kai wajen 5 to 6 hours haka, sai na ga ta upload status din ta da wani blue number, sai ta ce in an yi request na kuɗi to ba ita bane, an yi hacking account din ta. So dai bin sai na ce mata is serious haka, sai ta ce sai na ce wallahi ni ai talk to gaske ne, na tura da kuɗi ka ta tambaye nawa ne, ce mata 50,000, amma da number ta ne aka yi amfani.
Na'am, Mallam Suleiman, wanda rasi wannan lamarin da ka tsinci kanka a ciki ya koya maka, kuma waɗannan matakan kariya zaka fara dauka daga yanzu?
Yolitin da yanzu ina kara gani irin abin da tabbatar da cewa na dauka wayar kira, tabbatar da cewa da gaske ne koko kan kara fadawa wancan irin wanda na fada kwanakin baya. Most of the times WhatsApp ko Facebook inda aka cika fadawa irin tarkon nan kenan. So tun daga nan kuma sai zan ga takan tsantsan. Gaskiya abin da zan ja hankalin mutane shine duk wanda yaga irin wannan abin, so da mutane yanzu sun baji, kowa ne ma ta yaya zai samu kudi a hannun mutum yake. In kaga irin wannan, ka tabbata ka dauka waya ka kira wannan mutumin, ka tabbatar da cewa idan gaske ne da lafiyan ne ko kuma kamancin haka, halin da kake za ka taimaka mutum ka taimaka, in baka iya aka mai addu'a, shine maganan gaskiya.
Baya ga labarin da Suleiman ya bayanar da farasa a WhatsApp, bari mu sada ku da bakonmu na biyu a cikin shirin, Mallam Yakub Musa, wanda zai mana bayani akan abin da ya fuskanta a hannun wani na kusa wanda ya yaudare shi da sunan cutar koda, har ya kai ga shi da abokansa suka nima masa tallafi a shafin Facebook don a yi masa aiki.
Kamar yadda kika ce kin gani a faifan bidiyo, to abin da ya faru kenan. Kafafen sada zumunta na zamani da yanar gizo suna da matukar alheri kamar da kuma akwai akasin hakan. To yawancin mu da yake mun shiga wannan kafofi ne domin mu wayar da kan al'umma, sannan kuma mu ƙara hada kan al'umma ta yadda za ta hada kanta ta taimaki kanta da kanta. To idan mun ga irin mutane ne wanda suke neman taimako ko ta rashin lafiya ne ko wani abu wanda muke ganin sai an hada gwiwa za a iya taimako, mukan kira mutane mu ce su yi, kuma alhamdulillah ana yi saboda mutane sun yarda cewa an yi din zai je inda ake so. To wasu mutanen sukan fake da wannan kuma sai su damfara. Waɗannan masu damfara suna da yawa kuma sukan kawo nakasu a wannan tafiya, domin wani daga nan an samu shakku in ya ga an yi damfara sai ce dan gaba koda ya gani shi ba zai bada wannan gudunmuwa ba. To kasancewar kamar da ke gani shi wancan yaro da yawan nan ya amfani da kusanci ne, domin akwai kusanci a tsakani wanda ba mu matsa masa binkici ba, wanda kuma ya dade yana yin wannan abin tun ma kafin a fito fili. Ni ne na bada shawara ce to abin nan tunda ya kai wannan matsayin dole sai an fita an nemi taimako. Tun muna yi ne mu muke yi a boye cikin inbox yake dan turowa ciki, wato a sirrance ce za a yi masa dialysis saboda ya yi ƙaryar ciwon koda ne, a bashi kuɗin duk bayan 'yan sati ya dan ƙara dawowa. Haka ake haka kai lokacin da shi ƙanina da yake likita ne sai ce wannan wankin koda ba zai ba, dole sai dai a yi masa dashe. Muka tafi Aminu Kano suka ba mu bill, bayan sun ba mu bill muka zo muka ce to a fito a nemi taimako.
Bayan neman taimakon mutane dan biyan kuɗin aikin sauya koda na wannan mutumin, me ya biyo baya Malam Yakubu?
Aka fito aka yi wannan abun, bawan Allah nan sai amfani da wannan damar sai ya zo da wata ƙaryar yace ai an samu wani ma bangare rama a kai shi wannan. Mu ko muka rufa masa asiri tunda yace an samu dama, daga wannan muka ce to muka dauki kuɗin sa muka bashi domin ya wasu hidindimin haka su wankin koda din da tafiye-tafiye, ashe duka waɗannan abubuwan ƙarya ne. Ko kuma saboda yadda ba mu matsa ba namu kuskuren kenan, domin duk sanda zamu taimako wanda ba mu sani ba mukan tsaya sai mun bi diddigi sai an je an gani. Amma shi wannan da yake na gida ne kuma muna kyautata masa zato, kuma har da mahaifinsa da mun yi magana akan cewa yaron nan bai da lafiya kuma bai ce mana bashi da lafiya ba, ba mu san dai a lokacin abin da ya faru ba. To daga ƙarshe dai kamar da kika gani sai abin ya kare da damfara da yaudara, kuma yaudaran nan yayi wa manyan mutane da dama, duk wanda yake makusanci na ni sai da ya sabo da shi kuma yana tura masa boye ya taimaka masa. Kuma zaka ga har kuka ma yake turowa yana kuka yana cikin wani hali, duk ya iya da kasan dan wasan kwaikwayo ne duk haka zai yi wa dan wasan kwaikwayon nasa, kuma har a taimake shi. Da ƙarshe kuma da Allah ya sa da kanmu muka gane muka kuma fito muka yi bayani ga al'umma cewa wannan matashi yayi yaudara, dan haka kada kowa ya ƙara taimakon sa, wanda ina ganin wannan shine sanadiyar barin sa ta wannan kafan ma gaba daya.
To masu sauraro kar ku sha'afa, shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka. Yanzu kuma Malam Yakubu, me zaka ce wa masu taimakawa akan wannan lamarin?
To abin da ya faru ya faru, kira na ga jama'a shine yin irin wannan abin ba wai iya kanka ka cutar ba, kana cutar da al'umma ne gaba daya, domin kana sa musu shakkun su taimako. Wannan ba karamar illa bace. To idan mutun ya kalli wannan haƙin kawai ya kamata a ce ya haƙura da duk irin abin da yake ya nemi abu ta hanyar halal ba sai yayi cuta ba. Sannan kuma mutane da suke da jimirin taimakawa din kada kun wannan mayaudara da suka shigo ciki, wanda ba zan ce su suka fi yawa ba, zan ganin dai ai yanzu masu neman taimako suna nan da yawa, wanda kuma da gaske ne. Abin da ya kamata a yi shine kawai a ci gaba da tantancewa a tabbatar ana neman taimakon nan ne bil haƙi sai a taimaka. Sannan matasa lalle-lalle su zamana sun jajirce sun tashi neman na kansu, wannan hanyar ba hanya ce mai dorewa ba, kuma wallahi idan mutum ya tsaya akan gaskiya Allah zai taimake shi. Muna gani da yawa kwanan nan ga labarin dan agaji nan, akwai labarin wani kuma a Kano wanda shi ma ya tsinci kudi a daidai ta sau. To kun ga daidai yadda Allah ya arzurta su bayan kyakkyawan dabi'un da suka nuna. Duk wanda ya nuna kyakkyawan dabi'un ɗabi'a ya kiyaye, zaka ga Allah yana taimakon sa. Wanda kuma yabi waccan hanya ba ma ta bullewa ko kadan, iyakacin abin da ka samu na kwana biyu ne, da ƙarshe haƙƙin mutane shi zai zo ya ruguza rayuwar mutum gaba daya.
Ganin irin yadda wannan matashi da kai ta taimakawa yayi kokarin bata maka suna, waɗannan irin matakai kake ganin ya kamata a riƙa dauka wajen gudun faruwar hakan a nan gaba?
Matakin da za a dauka shine a tabbatar sun da farko an tantance, ma'ana tunda mutumin nan yanar gizo aka da shi, a sa wakilai je har gida su tabbatar da cewa wannan da'awa da aka yi ko ta rashin lafiya ko ta wata bukata tabbataccen da'awa ce, ba ƙarya aka yi ba. Sannan kuma idan asibitoci ake ta'ammali da su, ya zamana an biya kuɗin asibitin kai tsaye, ba wai a ba mara lafiya kuɗin a hannunsa ba, don yawanci akan samu mutanen masu da rashin lafiya amma an ba su kuɗin a hannunsu ba sa yin abin da ya kamata. Wasu sai su ce kuɗin kawai suke bukata, sai su ki yin abin, sai su tafi su, sai kuma cutar ta zo ko ta nakasa su ko ta kai su ma ga halaka. Wannan shine ni dai a nawa tunanin a takaice matakan da ya kamata a dauka. Sannan bangaren gwamnati da man ai maganar kula da lafiya ai a haƙƙin gwamnati ne, kuma yawanci da zamanin siyasa muke dukkan gwamnatocin yawanci zaka ga daga sama har ƙasa sun yi alƙawarin ruwa akan wannan kula da lafiya din, sun yi alƙawari za su yi. Waɗannan alƙawarin da suka dauka tun lokacin zabe ba su cika, shine ni kawai shawara da zan bayar domin a rage samun irin waɗannan matsalolin na kula da lafiya.
Da fatan dai za a dauki darasi daga abin da ya faru da bakin mu a cikin shirin na wannan mako. To masu sauraro gabaki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan muryar Amurka, ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
Madalla. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leka ne Jamhuriyar Niger, inda wani ƙwararren likitan asibiti mai zaman kanta da ake kira da Kaura Hassau dake jihar Maradi na Jamhuriyar Niger din yayi mana cikakken bayani akan yadda jiki yake a lokacin sauyin yanayi, wato daga yanayin sanyi zuwa zafi ko kuma daga yanayin zafi zuwa sanyi, da ma wasu muhimman batutuwa da suka shafi kiwon lafiya, duk a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
Wani irin yanayi halittar dan adam ke iya canzawa ko kuma yake tsintar kanshi a lokacin da wannan sanyi ke bankwana zafi zai shigowa?
Mun sani lokacin sanyi akwai cuce-cuce waɗanda sun danganci wannan yanayi na sanyi. Kuma mun sani akwai waɗansu su suna nan kullum bila adadi, amma in sanyi ya shigo waɗannan cuce-cuce sukan tsananta. Na farko dai game da shigowar sanyi, mun sani kaman akwai rashin lafiya wanda ake ce ma majina. Majina abu ne wanda ana iya samu ko da yaushe, amma in lokacin sanyi ya shigo wani rashin lafiya ya yi tsananta, musamman tarin majina yakan dami mutane idan sanyi ya shigo. Bayan tarin majina mun sani abun yana iya ya kai ga samun abinda ake ce ma pneumonia. Pneumonia kaman ciwon hakarkari, ciwon suhe ko fufu, majina in ta yi nisa tana kai ga ciwon pneumonia. Bayan wanda mun sani akwai kaman rashin lafiya da ake ce ma emasi. Emasi shine Ingilawa ke cewa sikilago. To mun sani abu ne wanda yana tsananta lokacin da sanyi ya shigo. Akwai cutar koka wanda muke kira asin. Mun sani ita ma tana tsananta idan lokacin sanyi ya shigo. Lokacin sanyi ya wuce ko yana wucewa, wannan cuce-cuce ba shakka akan samu saukinsu. Kwarai kuwa akan samu saukinsu ga yadda dai muke gani a likitance. Wannan cuce-cuce suna raguwa, inda zafi ya shigo suna raguwa, kaɗan-kaɗan suna raguwa. Misali kaga waɗanda ke fama da emasi, sai ka iske lokacin sanyi mutum cikin kaman wata guda yakan samu wani abin da muke kira kiriz. A tsananta wannan emasi takan taso mai so uku so hudu ga wata, amma da sanyi ya wuce sai ka iske canje ba har samu mutum ya samu wannan tsananta ta emasi. Haka ma masu fama da cutar huka asin kenan. abin zai zo musu da sauki can ne ba rasa ba in dai sun kiyaye a samu wannan rashin lafiya da ake cewa asim shi zahi lokacin da yake shigowa mun sani shi ma dai yana tare da cuce-cuce irin nashi saboda muna rayuwa tare da abubuwa wasu kwayoyin halitta kankana waɗanda ba ganin su ake ba da ijiya suna nan tare da mu waɗanda su in sanyi ya shigo kaman kwana suke yi kaman barci suke yi ba su jin dadi idan lokacin sanyi ya shigo to wannan sanyi yana wucewa su kuma lokacin ne suke jin dadin yalwa su ayayyafa lokacin da zahi ya shigo ba shakka akan same su suna tsananta idan lokacin zahi ya musamman kaga masu fama da cuta wanda ake kira didiri zahon jini kenan takan tsananta idan lokacin zahi ya shigo masu fama da typhoid wai masasarar tsutsa salati ko masasarar tsutsa goro ko masasarar tsutsa dankali duka na ana daukar ta idan zahi ya shigo waɗannan cuce-cuce akan gansu so da yawa bayan wannan kuma kaga akwai rashin lafiya wanda ake cewa dan sankarau shi ya hijin daɗi lokacin da zahi ya shigo kafin zahin ana samu can ba rasa ba dan sankarau amma in zahi ya shigo akan samu yanayi na dan sankarau yana tsananta akan samu ma annoba ta dan sankarau a kasashen mu bancin wannan a lokacin zahi sai mu ce mutane fa su yi taka tsantsan musamman wajen mu'amala da abinci lokacin zahi abinci yana saurin lalacewa idan aka ce a aje shi duk wanda ke aje abinci idan ba cikin firigo ne ya aje shi ba firigo inda ake samun glass inda ba cikin kasashe ba to za a samu abin da ake ce ma guba wannan guba idan mutum ya haɗe ta takan iya kawo mishi lahani a cikin jikin shi musamman tana iya sa mutum zawo ciwon ciki hatta kama kwakwalwa to mun sani kuma zawo idan yayi yawa yakan zubo da ruwan jikin mutum da yawa to ai jiki fa ba yayi sai da ruwa da haka waɗannan sai dai ayi taka tsantsan musamman dai nama kada a dauke shi cikin leda cikin rana da wani gari zuwa wani gari lalacewa yake za a samu guba wannan guba kuma kamar ne nace ba ta da dadi ga jikin bil'adama ka gani sanyi yana da cuce-cuce waɗansu yake tare da su haka zahi shi ma yana dauke da cuce-cuce waɗanda yake haddasawa bancin wannan yanzu ga mu nan muna tunkara yanayi na azumi kana ganin mutane masu waɗanda yau da gobe ana yawo cikin gari a sai da wannan a sai da wannan kuma ga zahi zai kamawa daga nan in mutum yana yawo a cikin zahi kuma shi gashi da azumi har ruwa zai sha ba kenan ko zai zub da ruwan jikin shi kuma ba ruwa ba za ya sha ba abinci ba za ya ci kenan abin yana iya tsananta in dai zub da ruwan yayi yawa
kafin mu kai can daktar bintar nan hashin ku ba me ke sa matsalolin suka yi yawa daga lokacin da sanyi zai tahe shi zuwa zahi wasu matsalolin sun yi yawa ma a wannan lokacin na wannan tsakanin da a ce ma zahin ya tahe tsakiya ko kuma sanyin na tsakiya idan wanga zai tahe wanga zai koma
ai ya danganta da abun da ke haddasa waɗannan matsaloli kamar yadda nace akwai wasu ƙwayan cuta sanyi suke bukata lokacin da ake cikin sanyi su yaduwa suke yi suna ta haihuwa a lokacin tunda ai rashin lafiya mashi yawa da yawa muna nan tare da su ba mu sani ba in su kai yawa ne suke kawo
illa suke bayyana
misali zan baka na matsalar ta cutar fitsari infection urinary kamar yadda muke cewa da harshen faransanci to ai mashi yawa muna dauke da ƙwayan cuta waɗanda ke haddasa cutar fitsari wannan sai dai kaɗan ba da yawa ba cikin fitsarin namu amma in su kai yawa ne suke kawo matsala su zama abin da ake kira infection kenan da yawa irin wannan ƙwayan cutar muna dauke da su mu ba mu sani ba in suka taru da yanayi wanda suke bukata sai su ayayyafa in suka ayayyafa shike sa sai abin ya zama to illa ga jikin bil'adama sa'annan ko in yan kaɗan ne a cikin jiki ba za su kawo illa ba sai su shigo cikin jiki su hita mutum ma bai sani ba in sun yi yawa ne abin yake zama illa
lokaci na azumi al'umma kowa da iya halitta shi ya ne ya kamata al'umma su rayu kafin mu kai ga al'ummar da ke fama da cututtuka a lokacin azumi
to shi azumi ibada ce kuma akwai yanda addini ya ce a yi ta in ka yi ta ne yanda an ka ce yanda addini ya ce a yi za ka ji daɗi kuma za ka samu riba yau mun sani wasu ba za su yi haka nan ba su aiki da wannan ba su aiki da abin da addini ya ce ba su aiki da abin da Annabi ya ce. Yau mun sani yau duk wanda ke azumi ka dauka tun daga karhe in ci ma karhe 5 na safiya ka ci da abincin ka shikenan ba ka ci abinci ba sai bayan faduwar rana ba ci ba sha to mun sani ai jiki yana bukata abinci yana bukata ruwa shi jiki yanda Allah ya yi shi cikin yini akwai abin da ya kamata a ce ya shigo don bukatar yau da gobe dole sai ya shigo kamar in ci maka essence tunda jikin mu kwayi halittar dan adam ai ba wani abu ne kamar na'ura ne kamar na'ura ne kanana cikin jikin mu waɗanda sun yi alisafa to waɗannan na'urori ai suna bukata abin da ake cewa energy essence kenan abin da zai sa su yi aiki su ma wannan kananan na'ura ne cikin jikin mu kwayoyin mu na halitta to wannan essence da yana ake samun shi abin da muke sakawa ga bakin salati nan ne suke samu to ka gani shi mai azumi wannan abu ba ya da shi lokacin da yake azumi dan haka yake da kyau kai mai azumi ka san cewa dai jikinka yana bukatar abinci sai dai mutum ya san yadda za ya ci wannan abinci shine yake sa kake gani misali kamar lokacin sahur akan ce mutum ya ci abinci akalla mutum ya sha ruwa tunda jikin mu bai sai da abinci sai da ruwa wannan abinci da aka ce mutum ya ci shi zai sa ya yi ne lahiya lau ba matsala saboda wancan abincin da ya ci ya ishe shi ruwan da zai sha sun ishe shi to idan mutum ko bai ci wannan abinci ba bai sha ruwa ba kuma ya zamana ga mu cikin zahiri muke mutum kuma yana aiki cikin zahiri kenan ruwan da zai zubdawa da yawa ne shi san sikin da yake bukata kuma da yawa ne musamman da har da irin wadan gani masu talla akan titi da haka shi ke sa sai ke su kahin marece mutum ya balagaita kahin marece in sa ga mutum yana hamma sai kwanci
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Latinas a nan za mu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman abokin aiki na da ke jamhuriyar Nijar Mansur Sani sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Suna Emmanuel Nandom Dominic daga Children Evangelism Ministry a nan Bauchi. Yau ina so na yi magana kan horo, horon da. Horo shine tarbiyyar da yaro ya tashi hanyar da ya kamata, wanda hukuma mutane kusa za su more shi. Moran ba cikin gida kaɗai ba, society ma za su more shi. Mun duba cikin karin magana sura 22 aya 6 yake a horar da yaro don gobensa. Once idan horo da yaro don gobe zai zama abu ne wanda kowa zai buga kirji a kansa. Idan mun duba me yake tafiya a kasar mu yau, domin rashin horo ne. Inda ce akwai horo mai kyau daga tun tashin yaro ba za samu damuwa a cikin inda muke facing yanzu haka ba. Yana da kyau kowane da, kowace uwa, kowace iyali ta horar da ɗansa idan muna son zaman lafiya. Yau muna kukan rashin kaza, abu bai kyau ba, shugabancinmu ya fara daga cikin gidajenmu ne. Idan akwai tarbiyya da horo wa ƴaƴanmu, to mu da kanmu ma za mu zama mutane da za mu more su. In mun duba percentage da ya nuna mana yau, za mu gane cewa a cikin 86-90% za mu gane cewa ƴaƴa ne daga shekaru 0-15 sun jona wani abu da ana kira Yahoo Plus da yake lalata musu rayuwa. Me yasa yake kawo ka? Rashin horo ne. Idan iyali sun zauna sun iya sun horar da ƴaƴa tunda suna tashiwa, ba za mu samu damuwa ba. Amma idan babu wannan horon, za mu samu high rate na mutanen da za su mutu a kasa. So yana da kyau kowa ya horar da ɗansa da ƴarsa, so da mu samu kasa ya zama kyakkyawa ma mutanen da za su zo gobe. So ni ina son ta in gaya mana wannan, mu gane cewa horo abu ne mai kyau. Ko a wace addini ne, ko a Christianity ne, ko a Islam ne, horo yana da muhimmanci. Kuma kar mu manta, idan muna son beta Nigeria gobe, to sai mun fara horo da ƴaƴanmu a yanzu. Nagode.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Ledes Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.